sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Alheri Grace Abdi ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin tubalin tsaro da Hassan Maina Kaina ke gabatarwa. Sai kuma shirin da dan gari, shirin haɗin gwiwa na muryar Amurka da tashoshin radio a ƙasashen Afirka. Kafin nan ga halin da duniyar ke ciki.
Assalamu alaikum. Sunana Mahmud Lalo. Papa Roma Francis ya fara wata ziyarar aiki a Hungary, inda ya gargaɗi kan yadda tsatsauran kishin ƙasa a Turai ke barazana ga nahiyar. Yana mai cewa karɓar bakin haure tare da wasu ƙasashen nahiyar shine cikakkiyar koyarwa ta addinin Kirista. Yayin jawabin da ya yi, Papa Roma Francis ya nuna buƙatar da a maido da nahiyar ta Turai bisa turbar da magabata suka ɗabbaka ta bayan yakin duniya na biyu. Yana mai cewa ya kamata ƙasashen su riƙa duba irin hali da buƙata da sauran ƙasashe ke ciki. Kazalika, Papa Roma ya yi kira da a kawo ƙarshen yakin da Rasha ke yi da Ukraine bayan wani mummunan hari da hukumomin Moscow suka kai a ƙasar, wanda rabon da a ga irin satin watanni biyu da suka gabata. Wannan ziyarar ta kwanaki uku da Papa Roma mai shekaru 86 ya kai ƙasar ta Hungary ita ce ta farko tun bayan da aka sallamo shi daga asibiti a watan Maris. Ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama sun yi kira ga gwamnatin Burundi da ta yi wa tsohon Prime Minister ƙasar Alain Guillaume Bunyoni adalci a shari'ar da yake fuskanta. Bunyoni yana fuskantar tuhuma kan amfani da ofishinsa wajen yi wa doka karan tsaye da kuma yin sako-sako da sha'anin tsaron cikin gida. Tun a ranar Alhamis aka karanta wa tsohon Prime Minister laifukansa ofishin mai shigar da ƙara. A makon da ya gabata aka kama shi bayan da aka samu rahotanni da ke cewa yana ƙoƙarin tserewa. Kuma ofishin babban mai shigar da ƙara ya tabbatar da kama Bunyoni cikin wata sanarwa da ya fitar. Shi dai tsohon Prime Minister na zargin gwamnatin ta Burundi da yin garkuwa da shi. Kwamitin gudanarwa na tarayyar Turai ya faɗa a ranar Juma'a cewa an cimma matsayin da za ta ba da damar shigewa da kayan hatsi da aka ɗauko daga Ukraine, inda za a ratsa da shi cikin wasu ƙasashen tarayyar Turai biyar da suka takunkumin yin hakan a baya: Bulgaria, Hungary, Poland, Romania da Slovakia. Sun nuna damuwa kan cewa kayan hatsin da aka taho da su daga Ukraine an ɗauko su ne takanasdan kaiwa wasu ƙasashe, amma sun makale a kasuwanninsu, lamarin da suka ce ya haifar da faɗuwar farashin kayan abinci a yankunansu. Mataimakin Majalisar Zartarwar Ƙungiyar Tarayyar Turai Valdis Dombrovski ya wallafa a shafin Twitter cewa ƙungiyar ta Tarayyar Turai ta cimma matsaya da ƙasashen biyar don a kawar da damuwar da manoman ƙasashen suka nuna. Kayan hatsin dai sun haɗa da alkama da masara. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Hare-haren sama da na tankunan yaƙi sun girgiza Khartoum, babban birnin Sudan da kuma birnin Bahari da ke makwabtaka, a ranar Juma'a a cewar shaidu. Hakan kuma cikas ne ga matsayin da aka cimma ta dakatar da buɗe wuta na tsawon sa'a 72 da rundunonin da ke takaddama da juna suka amince a baya. Ɗaruruwan mutane ne suka mutu yayin da dubbai suka tsere domin tsira da rayukansu, yayin da dakarun ƙasar ta Sudan da abokanan hamayyarsu na RSF suka kaure da faɗa tun a ranar 15 ga watan Afrilu. Wani rikici ya haifar da cikas ga wani shirin mai da ƙasar turbar demokuraɗiyya da ƙasashen duniya ke goyon baya, inda aka tsara za a gudanar da zaɓe. Wani rikici har ila yau ya farfaɗo da daɗaɗɗen faɗannan da ƙasar ta fuskanta a yammacin Darfur, inda aka kashe mutane da dama a makon da ya gabata. A yankin Khartoum an ji tashin bindiga da ababen fashewa yayin da hayaƙi ya turnuƙe Bahari, wani birni da ke kusa da Khartoum. Dakarun ƙasar ta Sudan sun yi ta amfani da jiragen yaƙi a kan mayaƙan na RSF waɗanda suke ɓoye a cikin unguwannin birnin na Khartoum. Amurka dai na daga cikin ƙasashen da suka shiga tsakani aka cimma matsayar dakatar da buɗe wuta, kuma ta ce tana ƙoƙarin ganin an ƙara tsawaita wani yarjejeniya. A halin da ake ciki, miliyoyin 'yan ƙasar ta Sudan na fuskantar ƙarin barazanar yunwa da matsalar samun magunguna.
Kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Hassan Maina Kaina da shirin tubalin tsaro, shirin da ke haska fitila kan matsalolin tsaro da suka buwayi al'umma da kuma matakan da jami'an tsaro ke dauka na shawo kan lamarin.
Sauraro, assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro, wanda a yau za mu duba kalubalen tsaro da ya bullo kai yayin sake zaben gwamna a jihar Adamawa, inda ta kai an ci zarafin wani babban jami'in hukumar tsaro ta DSS. To madalla, biyo bayan cin zarafin da wasu 'yan bangar siyasa suka yi wa wani babban jami'in hukumar tsaro ta DSS, biyo bayan rudani da Idibebe sake zaben gwamna a jihar Adamawa, wannan faifan bidiyo ya yi ta kai komai a yanar gizo, inda ya ji hankalin hukumar tsaro ta DSS a matakin kasa baki daya. A wata sanarwa da ya aiko mana, kakakin hukumar DSS na kasa Dr. Peter Funyaya ya ce tuni sun kaddamar da bincike dan gano gaskiyar abin da ya faru. Wannan kuma ya sake jin hankalin masana tsaro a Najeriya. Shugaban kamfanin tsaro na Beacon Consultant Dr. Kabiru Adamu ya bayyana abubuwan da ke faruwa matsayin masu tada hankali.
Wato Mallam Hassan, abubuwan da ke faruwa a jihar Adamawa ababe ne masu tada hankali, wanda kuma akwai alamun cewa bangarori da yawa sun yi abin da ya saba ma doka, daga jami'in hukumar zabe da kuma wa'ansu jami'an tsaro kai karya doka. Dangane da shi wannan jami'i na hukumar bincike na cikin gida, wato SSS, dalilan da yasa aka kai mai hari aka yi mahari hospital ba, amma in zaka tuna akwai takaddama tsakanin bangaren ci gwamna mai ci wanda ke karshen jam'iyyar ita PDP da kuma jami'ar adawar, wadda kusan mai takaranta take ikirarin cewa har ma aka samu wani jami'in shi kuma zabe a irin da ita cewa ita ci zabe. To daga baya mun ga matakin da ita hukumar zabe ta dauka a wurin cire da kuma dakatar da duk wani wanda jami'in ne a jihar, ta kuma tsayar da tattara bayanan da kuma duk wani abu wanda ke da nasaba da shi da zaben. A ƙarƙashin wannan ne muka ga alamar yadda yake babu tabbaci cewa shi wannan hukumar, wato Resident Electoral Commissioner din, wanda shi ne ya yi hanzarin aiwatar da ita takarar APC a matsayin taki zaben. To kaga dukkan wannan ya saba ma saƙo, mai yiwuwa kila shi wannan jami'i na SSS abin da ya shafe shi kenan, shi ma irin wannan na zan koma baya a shi Resident Electoral Commissioner din da ya zo aiwatar da ita takarar APC din, ai akwai jami'in dan sanda wanda ya taho tare da shi. To akwai yanzu jami'ai ma mai yiwuwa kila hadda shi wannan din, to fushin da mai jama'a suka yi shi har ya kai ga abin da ne a cikin gida. Amma dai ga abin da nake son nuna, ababe da yawa sun faru Adamawa wanda ya nuna an saba ma doka, daga bangaren jami'an tsaro, bangaren wa'ansu daga cikin jami'ai na hukumar zabe, kamata ya yi takatsar don a yi bincike na kuddukud a gano me yake faruwa, kuma su wane ne shinke da hannu a wannan al'amarin, na yadda doka kuma tabbatar da cewa duk wani wanda ya saba ma doka a hukuntar da shi.
A kwararre kan sha'anin siyasar arewa maso gabashin Najeriya, Dr. Hassan Gimba Ahmad, wanda ya kalli faifan bidiyon cikin nutsuwa, na mai cewar lalle kam wannan abu na da kare gwiwa.
Na ga bidiyo da suke ta yawo na shi commissioner zabe da kuma shi wannan DSS da kuma duk abin da dai aka yi musu. To kaga a takaice wannan dai yana da karya gwiwan mutane ko kuma karya lago, domin kusan wannan zaben an zo ƙarshen zaben bana kenan, ga kuma inda abin zai kasance. Kuma ka san tun zaben da aka yi ana ta zargi kala-kala kan hukumar zabe, sun yi ba daidai ba, jami'an tsaro sun taimaka yi ba daidai ba. Wannan na Adamawan kuma sai ya zo ya zamanto abinda ma ba a taɓa zaton zai zama haka ba. Misali, commissioner zabe dai ba hurminsa ba ne zo ya faɗi wanda ya ci zabe, sai muka zo muka gani ya faru. Kuma ga jami'in sanda tare da shi yana ba shi kariya, ga kuma shi wannan jami'in DSS din an ɗauko shi, shi ma an ci zarafinsa, amma yana cewa shi ya je kama wancan ne domin an ce sun karɓi kuɗi, yana magana wajen biliyan 2. Abun ba daɗi, wani lokaci abun kasan nan din ana son mai na kaina sai ka ce ko za ka gora ni ma kai kamar komai
duk da samun kalubalen tsaro yayin zabuka ba wani sabon abu bane a Najeriya amma irin abin da ya faru a jihar Adamawa a cewar Dr. Abubakar Umar Kare na Jami'ar Abuja gaskiya abin na da daura kai
to kace kan shi wannan al'amari yana da daura kai kwarai da gaske saboda ana maganan babban jami'i na tsaro sai gashi a hannun ɗan dabar siyasa sun kewaye shi suna ba shi kashi ana mai tambayoyi sannan a cikin abubuwan da yake faɗa shine cewa an haɗa baki da shi da wasu domin a yi magudin zaɓe an ci an ba da magudan kuɗaɗe ɗaruruwan miliyoyi kuma biliyoyi wannan abu yana da ɗaura kai kwarai da gaske domin shi wannan zaɓe na Adamawa dai za a iya cewa tun bai tafasa ba ya ƙone ko kuma gaba ɗaya ya afka cikin mummunan rudani kuma ana zarge-zarge hagun da dama sama da ƙasa akan cewa akwai waɗansu gaggan jami'an gwamnati da haɗin kan waɗansu jami'an hukumar zaɓe suna so su murɗa zaɓen jihar Adamawa sa'annan wannan abu ya jefa zulumi da tunani a zukatan ba ma 'yan jihar Adamawa kawai ba har layirin 'yan Najeriya amma babban abin bikin ciki ne kuma babban abin hakunni a ce babban jami'i na hukumar tsaron farin kaya irin wannan ya shiga cikin wannan al'amari sa'annan shi da bakinsa ya rika cewa an shirya makuɗi an ba da kuɗi da sauransu wannan wani abu ne wanda ita wannan hukuma da ma hukumar zaɓe da kuma gwamnatin tarayya suna da babban aiki a gabansu na su fito su yi wa 'yan Najeriya bayani su kuma wanke kansu.
To amma a gefe guda kuma masanin kimiyyar siyasa a Jami'ar Abuja Dr. Faruk Bibi Faruk na ganin hakan a matsayin wata izina ga shugabanni.
Wato izina ce ga shugabanni a ƙasar nan kuma duk inda shugabanni suke su sani cewa idan za a ci gaba da tsari wanda babu adalci a cikinsa kuma da yaudara amfani da dabaru kala-kala har da irin waɗannan dabaru na nan da nan fito da magana ƙaryata a samu masu zaƙin baki su faɗa abin da za su faɗa amma kuma a ci gaba da danna gaskiya da adalci wanda wataƙila shi ne yake jawo irin waɗannan abubuwan to a gaskiya al'umma ba ta iya zama lafiya ba wannan an kalli na mutum ɗaya kenan wanda wataƙila a tsakaninsu suka samu rashin jituwa sannan mutane za su iya shiga ciki su ma su ɗau matakai akai to idan ana tafiyar da al'umma a rashin adalci lokaci ne wanda Allah yake kyale jama'a su wa kansu hukunci ya ba su shugabanni irin su su kuma su abubuwan da za su yi su yanke wa kansu hukunci to mun fara ganin alamu a Najeriya idan shugabanni ba su ɗau matakai na gyara abubuwa ba cewa a tsakanin su ma za su fara samun takaddamar da za su rinka tayar da hankali suna yin waɗannan wato abubuwa na tofin alatsi ne ba hankali ba shine kuma al'umma take shiga gaba daya wata rana sai kaga ba hukumomi bane suke yakan kansu kuma mutane ne suke fitowa da kansu su rinka daukan matakai na marasa dadi ina ganin hukuma duk da ta fito ta yi wannan bayanin saboda an nuna kirkiri ga ma'aikacinta nan da maganganun da yake yi wanda tsakaninsu ne watakila ta jawo akai haka sai ta izina ta dauka cewa abin da ya faru shine rashin adalcin da ake gani yana faruwa ba kawai a wannan zabe ba a wasu zabukan da akai a da da kuma wanda akai a kwanaki da kuma wanda kasar take karba ta zauna a kai har a ci gaban dora masu mulki a yanda aka ga dama idan wannan al'ada za ta ci gaba to wannan rigingimu za ku ci gaba da fitowa a tsakanin yan su masu wato hukumomin zaben da ma'aikatan zabe da masu tsaron zabe
shin ko waɗanne matakai ne ya kamata a dauka don gujewa akwai irin haka nan gaba Dr. Hassan Gimba Ahmad ya yi ƙarin bayani.
Farkon fari jami'in tsaro ya san cewa shi jami'in tsaro ne ya rike mutuncinsa da martaban da aikinsa ya ba shi. Kaga jami'an tsaro na ciki ba a sani su a inda suka san aiki. Jami'an tsaronmu a nan sun maida kakinsu ko kuma wannan sana'arsu din hanyar tozarta wa mutane. Don haka ya zamanto ba a tsoronsu domin kimansu ya zube. Kaga dai shi wannan jami'in tsaro na Yola Adamawa yanda aka kitsiya shi aka bayi mishi dan karen duka kuma ake yi mishi tambayoyi irin tambayoyin da da shine kamata yiwa mara gaskiya amma sai aka maida shi mara gaskiya domin sun saba mutane ba sa tsoron su yanzu daga mutun ya ga jami'in tsaro a zuciyar shi ya ga macuci azzalumi wanda zai amfani da sana'ar sai cuce shi to don hakan nan farkon fari shi jami'in tsaro ya san cewa shi jami'in tsaro ne na al'umma ya rike kuma martabansa kada kuma ya ha'inci ko ya zalunci jama'a domin yana da wani kafa na sana'a eh kenan na biyu kuma duk wanda aka kama shi da laifi a hukunta shi idan ba a hukunta mai laifi to ba ma dukan jami'in tsaro ba duk wani bannace-bannace da ta'annaci da kake gani yake faruwa domin mutane suna gani ba a hukunta masu laifi shi yasa zaka ga mutum zai aikata don ya san babu abin da zai faru tun ba ma ce da yana da uwa a murhu ba ko ya san wani babban ma'aikacin gwamnati ko kuma shi babba ne a gwamnatance zai ce ma ka san ko ni wane ne ba hukunta mutum wai shi babba ne wanda kuma a wasu wajaje muna gani kan cewa shugaban kasa ma bai tsira ba in ya taka doka na farko jami'in tsaro ya san shi amana ne wa al'umma ya kare su da martaban su to jama'a ma za su hungume su na biyu kuma duk wanda ya laifi a hukunta shi to mutane za su rage yin laifi
Dr. Hassan Gimba Ahmed. Domin jin bangaren hukumar zaben Najeriya, kakakin hukumar Zainab Aminu ta ce min bacin sanarwar da suka fitar tun farko. A halin yanzu ba za su kara cewa komai akan wannan batu ba. Masu sauraro duka da wannan muka zo karshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako. Sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu kwaji mu dauke da wani sabon shirin. A madadin sashen Hausa na muryar Amurka, Solomon Abu shine wanda ya daidaita mana sauti. Hassan Maina kai nake sallama da ku, mu kasance lafiya.
To gaida Malam Hassan, yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Masu sauraron mu, barkamu da yau da saki saduwa da mu a daidai wannan lokaci a cikin sabon shiri na da dan gari wanda sashen Hausa na muryar Amurka da gidajen rediyo kan da yake kawance da su ke gabatar muku. Inda a yau ni Asma Musa Azuka na Radio Niya FM Benin Kwanne Jamhuriyar Nijar zalle ka da ku garin Nadabar da ke cikin karamar hukuma mulki ta Tsarnawa a cikin gundumar Benin Kwanne inda muka sadu da mai garin Nadabar da ya bamu tarihin garin amma ya soma da gabatar da kai nayi.
Ila hakimi na rubuta nan gaba da Tsarnawa na rubuta nan gaba da Tsarnawa.
Ila hakimi zaka iya kwatanta muna menene tarihin ita garin Nadabar?
Tarihin garin Nadabar ainihi ne da nan kwanne ta tashi kuma zaro ma ni ruka sani babban zarumi na an kai nan Nadabar duna neman mandabka lokacin da yayyo yaki ya soke wannan mashi shi nan gaba da gari. To wannan mashi ga can da har ma lokacin madanwa mu sha ta mashi duk sai haske garin ga amma sai kuma lokacin Alhaji Hassan sarki shi yayi kwana garin ga yayi wani towa hakamu ne yayi da ya kama haske ne ya washe shi hasha ta murra hakamu ashe bai kama mai ba shi Alhaji Hassan wai ya wada mana shi lalle Alhaji Hassan har karukun mashin yayi dan mashin duk jima'a wanda Allah ya gwada ma ka garin ga amma in yayi ta ba gani ne amma sai a ce wani haske ne shi amma Allah bai nuna gani ba gani ne mashi lalle mashin lalle duk jima'a Allah ya sai ya hita
shine abun hikima wanda duk ko ina aka jewaya babu shi sai nan Nadabar kenan
lalle nan Nadabar akwai wannan mashi duk jima'a wanda Allah gwada ma zuwa mangarba za ta zuwa sai ya hita kuma duk sai haske garin kake da tarki kuma abubuwa ne na abin yaki ga can ka gani ne abin bakan nan nashi sai shi kona shi kuma shi kasa amma shi Allah ya sa haka mu ne yayi da tsoka da mu dan shi Allah ya sa kwa da yin nan garin gadan na inda diki
na alal misali yana kai kamar shekaru dawa da kawa
to abin gari ya dade amma sai dai akiyarta kawga kiyarta suka yi in bai shi shekara 100 ba da kawawa dan tudun can daga garin birni na annan gaci waciya na birnin ya tashi ya koma kwanni zaru ma sun koma su kwanni da wayi ka wada mana kakannin ne
an yi kamar misali hakimi nawa kenan
to an yi hakim mai amma dai kawai da wayan mu ma ganin dai wanda muka sani hakimi shi da muka sani hani amma san dai da an yi hakim mai wanda ba mu sani da su gaskiya amma dai wanda muka sani shi da muka sani
duka jarum maina
duka jarum maina dan nade nan ga dai inda abin da za kai yanzu an ce ma damana ta kama za ka ji ma gabar da gari a kokiri a kai na noma za ka ji a kidi wurin nan sai ka ji ma mutanen karsu a ci a kidi amma nan na kasa na inda mashi nan kai ta a kidi nan kasa na inda take ainan dukkan sarakon na kwanne wanda
yanzu haka ana samu
oh yanzu ko an lokaci yayi za ka ji wannan kidi kasa in lokacin da damana yayi za ka ji wannan kidi
alle banta musamman wannan al'aban al'ajabi da cikin nadabar akwai wani abu wanda duk inda aka taya aka gaura duk garuruwan ga ba a samu sai nadabar
to yanzu kuma akwai wani icen kuka ya can ko muhammadanin kawai ka zakkwara su a dauli kuka ta kuka kuwa gando aka ce mata
wasu abubuwa na al'ajabi a cikin ta
au duk wani doke nan babu wanda ba in dai ka zo kai alkoli wanda ka zo ha sai a cika musu ko in ka zo kai a dauli kai hammutanin zandar maradi zandar ba ka zo zakkwana duka su zakkwana a yanko ko gamayya mayya su zo da su a dauli in lokacin ko kwai na inda icen nan
wata aljannata a wurin ku ne
to wannan wanda ka zo su suka sani eh amma mu ni hannu shara ne na ka wanda can kwanda a cewa mu zo mu shayi in zo in shayi shi tunda ma wata ko ta taron ta haitu sai ka shiga gogo ayi ruwa ba ka shiga yawa itan ya ta duk ta ma sa shi wuri in kan an ka ruwa ka shiga ciki ba ka shiga in an kai ruwan sama in ta ji cewa ma yake shiga karkashi ba a ganin ka ita itan ya kuma me ta ba ta yiwa da kai kai me ya ta gaye ta ganga shi ka ga shin kai
me ta zama
eh me ya ta zama ta ba da har ma mutum bai yi ta shi shi miya
in kai yimiya ka yimiya da gashin kai
eh gashin kai na ba ta yiwa mutanen da sun kace da har ma kai dole ma an ka bani ma an ka zo kai yigo a jafe ka dubo miya kuka in kai an ka ce sai in kai miya sai ka ta koma gashi kaji abinda ta yi kuma banda wannan tarihi akwai tarihi can gaba ita ko bigata nan zaru ma sun kai zama
da cikin na zabar
nan a wuta nan gaba da su kwarkin nan hannu dukkan na sun zaka nan wurin tarihi birni na bigata nan ranan da akwai jai haɗu wata biga can karkara can wani kakana mu mahaƙi na in yi shiga sai a gaya can karkara lalle biga na an ce zaru ma sun kai hakan kowar birni don birni na an kai kowa to sai an kai musu rami can ko in masu haji sun ka to sai su yi hakan su can
wani matsaloli wannan garin ke fama da shi kenan tun ka washe zo ke yanzu
ba mu da wasu matsaloli abinda dai an matsalolin mu yanzu na je mun ka samu an kai mana makaranta ta boko lokacin tanja to lokacin da mun ka samu makarantar boko yanzu lokacin nan mun ka samu yallakwal yanzu kuma ba son abinda da ya matsalolin mu rashin ruwa na sha ba ruwa rijiya na gari mu yanzu ma kaga mata in sai mun tace mun yi mataki wa dan ma mu sa injin a sa ruwa ma ba ba mata ruwa ba ruwa wadan mu wallahi shi zai da matsalolin mu rashin ruwa kalle nan ba duk tarihin da daga nan ga ba mu da ruwa ka san ko idan na kware ta tashi amma ba mu da ruwa gaskiya ba mu da ruwa tsabtacci in kaga mun sha ruwa tsabtacci mun zo mun so na fa yawa ta
game da wannan matsalar ta ruwan sha wanda garin na da barke fama da ita mun tutubi magajin garin nawa domin shin irin matakin da suka dauka don warware ma mutanen na dabar wannan matsalar
sunana Sahabi Adamu ne markin communal ta Tsarnawa eh abinda zamu ci bisa ga wannan matsala ta ruwa wanda ta shafi garin na dabar mu a matsayin mu na meri mun doki niyya zamu yi musu yasa rijiya da gare su dan da ba su da rijiya suna da rijiya kuma bayan haka nan zamu bi sau da kafa ta fannin gwamnati ko kuma masu hannu da shi ne mu samu miniya a fe kenan ci a da shato dan yanzu ba lokaci ne ba wanda rijiya ga biyan bukata to insha Allah muna da masu hannu da shi ne projet ne wanda Allah ya rida sa su biya mana wannan bukata kaman akwai wani sabon projet pisan 2 dukan mun yi dossier kala kala ba komunikin tsana duk komin na da bankin kwanni kenan mun sa wannan bukata ciki
ni kuke jira gare su domin su kara hakura kasuwa da bakanin a samu
irin da muka gare su ci gaba da hankuri tunda ba abu ne ba na gaugawa ta abu ne muke son a yi na dindindin wanda ga doriya ba kamar rijiya ba wanda wani dan lokaci kalilan gare shi na rayuwar shi ya kara ruwa tunda shi an ka samu famfo kaga shi jima yake yi
kuma wannan zai biyo duk kuma kauyuka na kewaye da nake da wannan matsala kenan
duk zai biyo kauyuka tunda wanga projet da muka ce maka pisan 2 projet na wanda aka karkashin cibiyar prime minister to duka mun yi dossier duk gari mun yi gungun garuruwa wanda ai musu multi village kamar gungun tungan makoke da su mozage da sauransu gungun kadeba da su alela gidansa adu da sauransu gungun kaku su mai fulla da sauransu to kun ga an ka samu wannan Allah tabbatar da wannan kun gani na fannin ruwa za a ji sauki insha Allah
masu sauraron mu anan ne muka zo karshen wannan shiri na da dan gari wanda niyyar fa Musa zaka na radio niya a FM binnin kwalli jamhuriyar Nijar na gabatar muku daga nan sashen Hausa na muryar Amerika daga nan nake sallama da ku sai wani lokaci
to madalla Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za ku iya sauraron mu kai tsaye a tashar VOA Africa kan mita 102.5. Baya ga haka, a koda yaushe za ku iya zuwa shafukan mu na internet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu.
Kar a sha kwaya, kwaya ku ba da kyan jama'a ku saurara, tokar a sha kwaya. Kwaya ku ba da kyan dubban mutanen gida daji suna zance, kwaya ku ba da kyan tokar a sha kwaya. Tokar a sha kwaya, kakanka baya sha, babanka baya sha, bai kai kashan kwaya, kar ku sha kwaya. Kwaya ku ba shi da kyau, matar ka baya sha, matar ka bata sha, yayan ka baya sha, me yasa ka sha kwaya, to kar ku sha kwaya. Kwaya fa ba ta da kyau, takallan ba nan dai. Kwaya ku ba ta da kyau, takar sa a lalace, kwaya ku saurara, kwaya ku ba sha dai. Kwaya fa ba ta da kyau, Allah ku saurara, to kar ku sha kwaya, to kar ku sha kwaya. Kwaya fa ba ta da kyau, jama'a ku saurara, kwaya fa ba. To tun da ba na sha, wannan abu ba ya sha, to kar a sha kwaya. Kwaya fa ba ta da kyau, jama'a ku saurara, kakanka ba ya sha, babanka ba ya sha, mai kai ka shan kwaya. Kwaya ku ba shi da kyau, matar ka baya sha, matar ka bata sha, yayan ka baya sha, me yasa ka sha kwaya, to kar ku sha kwaya. Kwaya fa ba ta da kyau, takallan ba nan dai. Kwaya ku ba ta da kyau, takar sa a lalace, kwaya ku saurara, kwaya ku ba sha dai. Kwaya fa ba ta da kyau, Allah ku saurara, to kar ku sha kwaya, to kar ku sha kwaya. Kwaya fa ba ta da kyau, jama'a ku saurara, kwaya ku ba. To tun da ba na sha, wannan abu ba ya sha, to kar a sha kwaya. Kwaya fa ba ta da kyau, jama'a ku saurara, kakanka ba ya sha, babanka ba ya sha, mai kai ka shan kwaya.
Kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci, sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri har da a dawo lafiya na Baba Yakubu Makeri da kuma matasa a duniyar gizo na Shamsiya Hamza Ibrahim. Yanzu a madadin dukan waɗanda suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Salaman Abo da hada shiri da bada umarni, alheri ke muku, fata alheri ku wani lafiya, mu kuma kwana lafiya da alheri.